haka mai wuya.
Ina shugaban karbar hukuma, wani abu ya faru a wani kauye wanda muka yi bincike na kokom, muka gano hakimin kauyen yana da hannu wurin taimaka masu, kuma a nan da ke na cire shi daga wannan farautar hanyar. Ina kalubalantar Abdullahi Shinkafi ya faɗi abinda gwamnan musawar na yanzu yake karɓa a shuji kwan a matsayin shi na gwamna.
Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sabon da kowa a sabon shiri na saka mai wuya muna ta tafuna ne kallon kamar yadda mutanen Washington DC. To a cigaba da kawo muku muhawara ta musamman daga jihar Zamfara, ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da rashin tsaro. Yau za mu duba zargin da ake na cewa akwai hannun sarakunan gargajiyan wannan jiha a cikin wannan al'amari ɗin. Sannan kuma me yasa ake ƙara samun yawan waɗannan sace-sacen yaran makaranta a jihohi irin ita Zamfara ɗin da Katsina da jihar Niger? Waɗannan na daga cikin abubuwan da za ku ji an taɓo a wannan muhawara wacce sani malumfashi ya shirya mana tsakanin Aliyu Abubakar MP da kuma Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi, dukkansu jihohin 'yan siyasa a jihar Zamfara. To malamai, bismillah.
Yanzu bari mu je ga tambaya ta gaba. Ina jin kai ne ma baka an samu Malam Sani. Shin me ke janyo ƙaruwar satar ɗaliban makaranta a jihohin Zamfara, Katsina da kuma Niger?
To abinda ke janyo shi, kamar yadda na ce maka, fasashi akwai fasashi na gwamnati wanda ya ne za mu zai ba da fasashin nan ga gwamnatin tarayya. Domin gwamnatin tarayya shi kundin tsarin mulki na Najeriya, shugaban ƙasa ya ba dama matsayin shi na shugaban hafsoshi na Najeriya shi ne commander in chief armed forces. Ki yake ba da dama a kai sojoji, a kai 'yan sanda, a kai waye, a kai waye a wuri kaza. Gwamna hannun shi kamar wanda aka ce an ɗauki igiya ne duk abin da shi da harkar tsaro wanda za a kai jami'in tsaro. To gwamna bai da haƙƙi gare shi. Za ka ji lokacin da aka yi garkuwa da 'yan matan Kagara, gwamnan ya so ya yi bayani ƙarara cewa gwamnatin tarayya ta ba ta tare da shi, shi ne ta yi abandonin nashi da Turanci ya ce ta ba ta tare da shi. Kaga wannan kuma yawancin makarantu a zagaye take zaƙin ba. Sannan na biyu, kamar yanzu matsalar da na gaya maka ne ta jange ne, ai ka ga sun ɗan ta'adda sun ci a gaida mutu da mai gadi, a yi mutu godiya da mai gadi. To ka ga ana iya samun ɓata gari masu ɗora ba da bayanai wucin na tsiri kan yanayin wuri yau sun su yi tsari su zo su yi wannan ta'addanci.
Yanzu na fahimce ka ashe kam laifin ya zama biyu kenan. Ka ga makarantu na ƙarƙashin jiha, tsaro na ƙarƙashin gwamnatin tarayya.
Tsare gaskiya ne da iya zama biyu kam. Yauwa, tunda yanzu ka ga ita da makarantar Jangebi ba kamar yadda makarantar Kagara take ba, zagaye take. Domin sai da sun ka haura gate, sun ka buɗe karatu. Na kuɗin hada sai da suka buɗe su. To abun ban haushi a banta kai tsakanin gate ɗin su da gate makarantar. Yin gudu da ya mita, idan dai ka ce mita ɗari ba. Suka ce su sojoji an zo an zagaye su an abin an rigaye su. Aka shiga aka ɗauko yaran nan, an ci wuce da su ana tsare da sojoji. Wani mobile da ɗaya a tankin ya harbi ka exchange ba, to ko mu dako su biyu mutane suka tafi. Akwai bayanai da dama da mutane ke ta kawo wa tukayawa wanda abin sai kai kanka ya canza maka tunani.
Ina zuwa a rika je ga shi Honorable Aliyu. Honorable Aliyu Abubakar. A gidan ka me ke janyo ƙaruwar satar ɗalibai a makarantu? A takaicen ce zan ka bani bayani.
To abubuwa ne na faɗa maka. Lokacin da ta'addancin na ya fara magana sata shanu aka fara. Yanzu shanu sun ƙare an sace. Aka dawo magana ɗauka abinci da sauransu. Al'umman mu da suke karkara yanzu an talauta su. Babu shanu, babu tumaki, ba awaki, sai 'yan ƙalilan. Sai aka dawo magana kidnapping. Kidnapping din nan ya sa an talauta mutane, duk wani wanda ke dan arziki da haske a gari an ɗauke shi, ko an ɗauke iyalin shi, ya sayar da gonarsa, ko ya sayar da shikarun da suka rage. Saboda haka mafi akasari mutanen nan da kake gani masu kidnapping din nan su ma suna da basira, suna da wayansu. To sai ya kai ga suna kidnapping din yanzu kuɗin da suke samu ya rabu ƙwarai saboda an talauta al'umma. To sai suka hito da wannan basirar cewa to bari su koma domin ita gwamnati ta ta'adda kuɗi, bari su koma ɗaukar ɗalibai. To saboda ka ga wannan shi ne dalili na biyu kamar yanda Abdullahi ka sai fada wannan laifi ba laifi bane da zaka dauka ka tsokan ka aza shi ga gwamnatin tarayya makaranta ta boko the primary school the secondary school akwai secondary school wanda mallakar gwamnatin da ake kuma su suka biya kuma dukkanin su daliban nan da aka dauka har yanzu a daliban makarantun gwamnatin jihar aka dauka saboda kaga wannan haƙƙi ne na gwamnatocin jihohi su tsaya su fitar da tsari da za su kare makarantun nan da suke karkashin su ba aiki bane na gwamnatin tarayya
eh da ma na bayyana haka
yawa su wannan kenan to kuma kaga idan shugaba ya zama da cewa ka dauki responsibility din da Allah ya azama kai abin da kake yi kuma ya zama da cewa duk lokacin da ake daukar lokaci ana daukar wani mataki to kuma ana ma al'umma bayani halin da ake ciki kamar misalin da ya bayar da zun ci shinkafi na tsohon gwamna lokacin da yake ya aje sunan da ake kiran shi na chief security ai ba cewa ya aje mukamin shi na gwamna ba to abin da yake nufi anan shine chief security officer ya dauka a yanda yake a rubuta a constitution haka ya kamata ya zama a aikace ya zama na cewa shi ne zai iya ba commissioner yan sanda umurni shi ne zai iya ba commander soja umurni wanda in ya ba shi umurni ya kasa to yana iya hukunta shi to tunda ko bai iya yin wannan to kaga ya zama na cewa suna ne ga baki ko a rubuta a constitution gwamnati kai da chief security wanda harshen ka ya ba da misali da yana asa security board to ina ganin wata kila bin yi fahimci abinda shi security board din ya ake yi da shi ko ya fahimta to whatsoever har ya faɗi kuɗin da Abdulaziz ya ne yake karɓa miliyan 350 security board lokacin da yana gwamna to ina kalubalantar Abdullahi Shinkafi ya faɗi abinda gwamna mutawalla na yanzu yake karɓa a security board a matsayin shi na gwamna so jama'a za su yi alƙalan za su ji abinda Abdulaziz ya ne yake karɓa sannan za su ji abinda mutawalla yake karɓa a matsayin shi in kuma bai da masaniya to hanyar da ya gano Abdulaziz ya ne yana karɓar miliyan 350 ya bi ta ya gano abinda gwamna mutawalla yake karɓa yanzu sai jama'a su yi alƙalanci
to bayana rabu sani Abdullahi kalma ɗaya biyu ka sani ko a'a sai mu bar wannan sannan mu je ga tambaya ta gaba
na san kudin da shi gwamna matsalar ke karɓa
eh
ban sani ba amma hanyar da yake na jinin gano wancan zan biyo su zan yi ke kamar yadda
to in kuma ya gano muna sauraron ka ba mutane bayani a wannan da na ji da wata ta ka faɗe ta wurare da aka jira ka ya kai su
ai da kanta na ce ma zan bin su ko in da kai kuma zan yi ma bayani ai ina kura sauraron
muna sauraron
yanzu magana shi ne cewa shin ina gaskiyar zargin nan da ake yi cewa ƴan siyasa da iyayen ƙasa wasu ma har da ko sarakuna na da hannu a cikin wannan harka na ta'addanci ta hanyoyi daban-daban ka yarda da shi a bari mu faro da kai har wa yau ko da ka fara yin maganan ba zan tambayi Malam Aliyu ka yarda da wannan bayanin
na yarda da shi abin da yasa na yarda da shi ni ina shugaban karamar hukuma wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kokom muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu wurin taimaka musu kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta har yanzu so irin wannan hukuncin shi muke so gwamnatin yanzu ta yi wanda shi zai sa al'ummar jihar Zamfara su yi dada cewa lallai da gaske take yi wurin kawo ƙarshe na wannan ta'addanci ba a ce an yi bincike ba kuma an sa binciken kwandon shi ba
to ina zuwa ya yi haka malama na Abdullahi ka ji wannan tambaya ta ji bayanin da idan ma kai ka ma riga ka yi shimfiɗa na game da wannan zargin kwamitin ku wanda take ciki kun ga gano irin waɗannan abubuwan akwai wannan hujja da za ka ɗan ƙara a kan ne to akwai nan babban sarki na India ya mai wanda aka cire bisa ga alaƙa da yake da yake da waɗannan ƴan daɗaɗa da ake yi sannan akwai uban ƙasar ta noma ta fita dutse wanda shi ma aka ɗauke shi saboda wannan alaƙa da ya kai da ƴan ta'adda. Sai kuma da ta cikin
ta honorable Ahmed Jalal Abubakar ta dakatar da sarakuna kuwa yan kasa da kuriya a karamin hukumar mulkin Shanghai na kwale a karamin hukumar mulkin Shanghai domin saba a karamin hukumar a karamin hukumar mulkin ta domin saba kuma yadda a karamin hukumar mulkin ta kasar da kuma sarakuna guda biyu kuwa yan kasa a kuma uku wani gari a cikin jirgin an kuma kama wani magajin gari ne ina a cikin to wani ne na karkar kudin wata ne da yau goma ya kai ma yadda aka kuma aka raba shi.
Ta gashe kuma da mai to da haka muka zo ƙarshen wannan kashi na wannan muhawara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba da duba abubuwan da ke janyo irin wannan rashin tsaro din da kuma wahalar shawo kansa a jihar Zamfara din kuma me ya alaka tsakanin rashin tsaro ita Zamfara din da jihohin da take makwabtaka da su irin su Katsina Sokoto Niger da kuma Kaduna sannan kuma gaskiya ne zargin da wasu ke yi na cewa wai barayin Zamfara ne suka yi ta Kano ta Kano suka je har jihar Niger suka tace ɗaliban kagalacin kwadikin baya duk wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba da Allah ya kai mu mako mai zuwa muna fatar za ku kasance tare da mu yanzu a madadin su bakin namu wato Alhaji Aliyu Abubakar MK da kuma Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi musamman Sani Malin Bashir da ya shirya muhawara din ta daga Grace Adeira Abdul ta haɗa man fi yana zuwa masa kan Sokoto a wajen ta jisi huta lafiya.